بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يحب يجلس في حائطه دكتور سامي صابو في مدرسة حاكمين لا سوريين بيأو شكراً لكي صورة مطلقة بسيطة وغلقة صورة باين الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشريع دمونا قروني لوكا الشكيرين kada ma ka roka ko zai zo da wani abu wanda ba abin nan ba, don na ji lokacin da zan tashi ana wata tabbara a ordinary mutum ne kawai karka dauka wani abu ne daban. Na saurari bayanai daga VIO da kuma shi ita hukumar ana fatauci da sha, akwai dan abu da nake son da ya tsokaci a kai kafin ni in yi magana a kan abin da na yi. Biyayyo ya faɗi wasu abubuwa goma sha shida wanda ake son mota ta cika su kuma ta zamanto ingantacciyar mota a kan hanya. Duk wannan abubuwan da aka zana ba wani abu da ake rufe a ciki a cimma gwan sai a tsirarren ɗan adam. Duk waɗannan abubuwa da ake ta magana wanda ya kawo su ya kawo su ne a matsayin yadda mota za ta zama lafiya, wanda ya tuka ta lafiya, wanda ya shige ta lafiya, kuma a kare masa rayuwa. Domin daga rasa waɗannan abubuwa ne mota in ba ta inganta ba ko komai kuma zai iya wato faruwa. Kenan duka wannan taron abin da yake nema ya isarwa mutane tsararrai da kuma bin dokoki. Wannan shi ne makasudi duka gaba ɗaya idan ka tattara. Idan ka dawo kuma su maganan hukumar da take magana kan hana fatauci da shan ƙwaya ya yi maganganu da yawa, ga kuma illoli nan an nuna, ga hukunci ya ambata. Akwai ma daga ciki na ji life ne in prison wanda mutum zai je daurin rai da rai. To ba sani ba, ba na jin alaƙira akwai daurin rai da rai. Yawa sai dai kawai in ka shiga jahannama har abada. Gara anan duniya idan rai da rai ne in ka mutu hukuncin ka ya ƙare, amma ba a jahannama hukuncin ka ba zai ƙare ba. Ko zai ƙare? To shi har abada ne, ba maganar rai da rai ba ne. La ya mutu ne fi hawa la ya haya. Ba za ka rayu ba rayuwar da za ta ma amfani, ba za ka mutu ba kuma ka daina jin azaba. Kaga kenan wata irin rayuwa ce ta kasanci da wahala. Ban san abin da ya sa mutane suke ta mutum sai ya sha ƙwaya, dole ne sai ka shiga jahannama. Yanzu da Allah duk kere-kere da ake yi a duniya da masu kimiyya da wane ne da duk abin da ake yi, an taɓa ƙero hankali da a ce O4 ko O6 ko O3 ko O1 abu haka, in hankalin ya bata za ka je ka sani. Shi ba in ya bata sai yaya? Hankali idan ya bata sai yaya? Babu wani abu da za a kawo ya replace it. Gano watakila idan safiya faɗinka ya ɓaci ko ya lalace za ka iya zuwa ka sai wani, amma daga lokacin da kake shan ƙwaya ko wani abu mai kama da haka, akwai yadda hankali kuma zai sake bayan ya tafi ya lalace ya gurɓace. Ashe ma kenan taimakonka aiki. Wannan hukuma kafin a kafa ta, Allah ya kafa nasa dokokin, ya haramta duk waɗannan abubuwa. Ka'ida ce a addini dama, alhalalu yattabi'u at-tayyib wal haramu yattabi'u al-khabas. Wato halal, duk halal da ka sani wacce Allah ya halatta, to tana bin abu ne mai tsarki. Don haka duk abin da Allah ya halatta ya ce a ci ko a sha, to idan ka ci shi bisa ka'ida ba zai cutar da kai ba. Duk kuma abin da kaji Allah ya ce haram to yana bin kazanta ne, kazanta kuma cuta ce, sai ya haifar maka da illoli da cututtuka iri daban-daban. Ka dauki kayan maye dukkansu yadda shi ya zana su, dukkansu gaba ɗaya ka dauke su, duk waɗannan kayan maye ba wanda ba zai cutar da lafiyarka ba, ba hankalin kaɗai zai taɓa ba, kuma zai sa ka kai abin da yake na nadama wanda ba za ka iya wato fita daga cikin nadamar abin da ka aikata ba wa Allah, ko da kuwa ka tubo wataƙila sai wani abin da kai na nadama yana iya taɓa ran. Wannan bayan ka tubo ma kenan, sai ka ji rinka jin abin a cikin zuciya. Don haka hankali ya fi komai tsada a wajen Ubangiji. Idan ya yi magana yakan ce liqaumin yaqilun, ga mutane masu hankali, liqaumin yatafakkarun, ga mutane masu tunani, liqaumin ya'lamun, ga mutane masana. Su duk waɗannan abubuwa suna allaƙe ne da hankali. Ilmi bai samuwa sai da hankali, tunani bai iya samuwa mai amfani sai da hankali. Saboda haka wato shi ilmin bai samuwa sai da hankali wanda yake tatacce. Shi yasa akwai abubuwa guda uku da Allah ya halicci dan adam da su ba su fara amfani ba, ma'ana sai da suka shigo, sai da dan adam ya fito duniya, da idanu da zuciya da kuma ji. Lokacin da uwa ta haifi ɗa, an haife su da na'urorin da za su ɗauki waɗannan abubuwa, amma ba sa iya aiki sai bayan ya fara shan nono ya girma. Shi yasa Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida sai ce qalilan ma tashkurun, ni na sanya muku ji. Ranar da aka haife ka ko an kira ka ba za ka ji ba, ranar da aka haife ka ko an zo ana nuna maka wani abu ba za ka gani ba, ranar da aka haife ka ko an zo ana maka ilimi ba za ka iya fahimta ba. To shaye-shaye waɗannan abubuwa ɗin su yake lalatawa. Jin ka zai zama wani irin abu, ganin ka zai zama wani irin abu, hankalin ka zai zama wani irin abu. Don haka ba ka da tunani sai shaye-shaye. So wannan ya ishe ka wa'azi a ce ka haƙura da waɗannan abubuwa. Kuma wanda observation da ya magana akan wai kurkura ko kurkura ne ko gum, to ana jin daga jin gum kam ka san ba za a aikata alheri. Ai maganar gaskiya guda ɗaya ce, in an ce wani ya yi gum to fa ya kasa yin komai ne, haka ne ko? To kuma duk abin da aka kurkura ya kamata ya zama kazanta ne zubarwa za a yi. Ba a haɗe abin da aka kurkura shi, ko ana haɗewa? To me yasa kai ka haɗe kurkura? Kuma me yasa ka sha gum? Ina jin ko hankali ba zai yarda da wannan ba. Dan haka abubuwa ne waɗanda suke cutarwa a zahiri, kuma wai saboda biyan wata buƙata, ko kana son ka isa ko ba ka son ka yi bacci, ba shi ba ne duka. Ka tanadi hankalinka ya fi komai. So wannan kenan ta'aliki ne akan maganar da aka faɗi. So ni abin da zan faɗa a taƙaice ne, domin lokaci ya fara gujewa, kuma ni karan kaina na fara tsufa, kuma da yawa daga ciki sun fara billahi na. Saboda haka sa'an nan kuma na san ɗan adam yana da kwaɗayin kuɗi, yanzu wani yana zaune yana ta lissafin ko zai asarar kaza ko yane ne, yana son a sake shi ya tafi. To duka akwai waɗannan za a lura da su. Abu na farko muna son mu yi magana waye ne direba a musulunci, ba wai abin nan ba. Idan an ce direba ya karkasu gida wajen guda biyar, akwai direba mai tuka keke yana bin kanci, direba da suna sa'ik ne. Akwai direba mai tuka mashin yana tafiya, akwai direba mai tuka mota ko babba ko karama, akwai direba wanda yake tuka jirgin sama, akwai direba wanda yake tuka jirgin ruwa, akwai babban direba shi kuma na shida, shi kuma ranar malaika, ranar kiyama ne zai tuka mu gaba ɗaya zuwa wajen Ubangiji. Wanda shine Ubangiji ya ambata waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqa, kowace rai za ta zo da direbanta wajen Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashin kiyama. Direba babban mutum ne, musulunci malamai sun ba shi girma matuƙa saboda yana da agaji da yawa da yake bayarwa. Na farko yana bunƙasa tattalin arzikin al'umma ta hanyar ɗaukar kayan kasuwanci a kai can a kai can a kai can. Wannan mutum ne mai muhimmanci, yana da muhimmanci ƙwarai ta hanyar da yake ɗaukar rayuka yana tafiya da su daga nan zuwa can. Mutum ne wanda yake kayan da yafi ƙarfinka zai iya ɗauka a mota ya kai, da haka sai suka ce mutumin da zai yi ta'ammuli da rayuka farkace, mutumin da zai yi ta'ammuli da dukiya kayan kasuwanci, mutumin da zai yi ta'ammuli da ita motar kanta dukiya ce. To wannan mutumin kafin a bashi mota sai an tantance shi, sai an tantance shi hakikatar, sannan ya zamanto zai iya wannan aikin. Domin wani zai ɗau mutane goma, wani zai ɗau fiye da haka, irin mai jirgin ruwa zai ɗabi da yawa, irin mai jirgin sama zai ɗabi mutane da yawa. Idan wannan mutumin da zai yi wannan aikin kuma zai ɗauki kaya na kasuwanci da tattalin arzikin mutane ya kai su daga nan zuwa can, to lalle babu shakka sai an tantance shi. Shi yasa shi kuwa matafiyi waye ne shi? Shi matafiyi shi ne suka ce mutumin da ya fito daga gidansa ko daga wani guri yana son kuma ya je wani guri, ba zai iya kaiwa ba sai ta hanyar mawasadar da take da ko mota ko jirgin sama ko jirgin ruwa ko mashin ko kuma keken haya ko keke nafef ko wani abu. Wannan shi ake kira matafiyi. Yanzu hulɗa ta haɗa mutane guda biyu, akwai mai tukawa ya ja, akwai wanda yake son a ja shi a kai shi. Waɗannan mutane guda biyu za su rayu cikin amana kuma za su tafi akan mizanin shari'a. Idan ba su bi mizanin shari'a ba, to ɗaya zai dawo da fushin ɗaya ko kuma ɗaya zai ci ɗaya. To wannan shine abin da muke son a gane, cewa tsakanin mutane guda biyu nan da suka haɗa shari'a akan waɗannan abubuwa, to dole ne shi direba, malaman musulunci sun ce sharuɗansa ga sunan kamar haka. Na farko ya zamanto mutum ne balagagge, ma'ana ya balaga ya kai shekara 18, misali shekara 18 ita ce balaga, daga nan abin da ya yi sama. Sharaɗinsa na biyu ya zamanto aqil, mutum ne mai hankali kuma salimul aql, tataccen hankali ba gurɓataccen hankali ba. Akwai tataccen hankali wanda Allah ya halicci ɗan adam da shi, ya kuma tace masa hankalinsa, hankalin yana iya gane abu mai kyau da abu mummuna, hankalin yana iya gane abin da zai cuce shi da abin da kuma zai amfane shi. To irin wannan hankalin da zai iya hango abin cutaswa, to shi ne tataccen hankali. Yayin da ka sha wani abu ka barbada ma hankalinka wani abu, ya zama to gurɓataccen hankali, ko dai abin da ka sha ya nuna maka nan ba rami ba ne kuma rami ne, ko kuma ya nuna maka nan kusa ne alhali nesa ne, ko kuma ya nuna maka nan nesa ne alhali ya nuna maka kuma nan kusa ne, ka je ka damfara mutane a ciki. Kuma a irin wannan kisan idan har ka yi shi, ba wani wanda zai baka uzurin cewa wai kuskure kai, shari'a ba za ta baka wannan damar ba. Ganganci ne, saboda ka san abin da ka sha, ka san abin da ka zuba ma hankalinka. Don haka daga cikin sharuɗan ka shine ka zamanto mai tataccen hankali. Sharaɗin direba na uku
ya zamanto sahih, ana nufin cewa lafiyar sa kalau bai da wani ciwo da yake iya tashi masa, ko na farfadiya, ko na rudewa, ko na wani abu mai kama da haka, wanda watakila yana cikin tuki abin ya taso ya zamanto matsala, wannan ba za a yarda da shi ba. Sannan ya zamanto sahihul a'dha, ana hannunka biyu ne, kafafuwanka biyu ne, lafiyayyu ne. Ya zamanto sahihul basar, idanunka lafiyayye ne na iya hanguwa. Duk waɗannan sharuɗa ne wanda malamai musulunci suka ce kafin ka tuka mota dole ya zamanto ka cika waɗannan wato sharuɗa. Hannunka lafiya, kafafuwanka lafiya, jikinka lafiya. Sannan kuma suka ce na ƙarshe alimun bil qanun, dokokin tuki ka san. To ka cancanci a baka mota, dokokin tuki duka ka san su, saboda sun yi amfani da alimul qanun, masani akan dokoki. Saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu mota, amma dukkan abin da manzo Allah yake na kiyaye lafiyar mutane su ake kallo, sai a saka su a matsayin ma'auni na wanda zai jagoranci wata al'umma akan irin waɗannan abubuwa. Sannan banda wannan ka zamanto alimul tariq wal murur, kasancewa wato masani ne kai daga mutanen da suke tsallaka hanya. Kwanan bayana je China, da na je na ga wani abin mamaki, muna tafiya da wani, sai muka zo za mu tsallaka hanya, da muka zo za mu tsallaka hanya sai muka samu mutane a jirge, nan ma a jirge, motoci suna ta wucewa. So ba da ma kawai wai ka hanga in ba mota kusa, da a kai ma wuta aka kunna maka, kai ma mai tsallakawa da kafa, sai wutar ka ta kunna, sannan sai ma sai ka wuce. Daga wutar ka kuma ta kunna, to ko da direba tsayawa zai, idan babu izini fa ba zai yi ba. Yanzu anan ko an sa muku wuta ba kwa bi, ko kuna bi a ku fadi gaskiya mana, ai ba tsayawa ta ku kunna ko kwa bi, to me kenan? Bari ga maka hatsarin wannan misali. Yanzu a ce kawai wannan wutar ta kunna danja, ta ce ka tsaya, da ka zo sai ka ki tsayawa. Amma wani kuma an bashi wutar, an bashi dama ya shigo, sai gashi nan kuma ya shigo, kai ma ka shiga. Yanzu da aka zo aka yi karo, me za ka ce? Sai ka ce Allah ne, haka za ka faɗa? Saboda Ubangiji baya maka magana kuma baka kallansa, don haka kowane laifi sai ka ɗauka ka jibga masa. Ya ai haka Allah ya kaddara, wa ya gaya maka? Haka kaddara take, ga izini ga komai an nuna maka, kuma ka kibi sannan ka kai kaddara. To zauna kar kai sallah, in an je lahira ka ce kaddara ce. Ka zauna kar kai ibada, in an je lahira sai ka ce a kaddara ce. Shi kenan sai Allah ce oh kaddara ko, to za ka je aljanna kenan? Ai ba zai yi ba. Saboda ka duk abin da aka sa na doka, shura'i yana da rai, limami ne a masallacin Makka. Duk da yanzu bai cika abin nan ba, amma ya wani rubutu yake cewa duk waɗannan anzima, yana nufin tsare-tsare da gwamnatoci suke kawowa a kan hanyoyi, dukkansu tsari ne waɗanda suke kare rayuwar ɗan adam da dukiyarsa da lafiyarsa da kuma ransa. Saboda haka shi a wajensa yake kallon cewa wajibi ne sai ka yi biyayya ga waɗannan, domin biyayya ga waɗannan abubuwan su ne za su baka ka fita daga hatsarin shigar da wani, wani kuma ba zai shiga cikin hatsarin abin da ka zo da shi ba. Daga cikin sharaɗi na kusan goma zan iya cewa dole direba ya zamanto za faɗina wahayi. Abinda ake nufi faɗina shi ne kaifin hankali, kaifin lura. Na ji ma wasu suna cewa idan kana tukin mota, to hankalinka da wanda zai wuce, da wanda yake gabanka, da wanda yake bayanka, da wanda yake gefenka, kowa da kowa yanzu hankalinka ne ya kamata ya hukunta shi. Saboda kai din nan, kai ne yadda kake kiyada, haka ya kamata ka zama to cewa wato mai kiyaye mai kaifin basira ne duk abin da ya taso ta kowace bangare ko ta hannunka ko ba ta hannunka ba kana iya lura da shi ka zamanto haka kuma ka zamanto ba abocin hakuri alhil shine jinkiri har ma manzo Allah ya gaya wa wani sahabin sai yace lalle na ganka kai dan aljanna ne yace ya rasulullah me faru yace naga Allah ya maka dabi'ar hakuri da jinkiri yau galibin accident da yake faruwa akwai me akwai rashin hakuri ko kun sani akwai rashin hakuri kuma akan wannan sai ka afkar da rayuka masu yawan gaske fasinjan ka bai da haƙƙin ya gaya maka kai tafi a hankali wani ma in ka matsa masa sai ce malam in zaka sauka ka sauka saboda yanzu ba da haƙƙi na shigo motar ka kuma na baka kudi amma ba da haƙƙi yanzu tsakani da Allah sai mu adalci ka san ba abin da yasa kace mun ka sauka saboda ka karbi kudi na ko to ana maka magana akan ka kiyaye waɗannan abubuwa amma kana nuna cewa kai isasshe ne yayin da hatsari zai afku kai baka isa ba isasshe ne ka taka mota amma lokacin da zaka yi hatsari kai ba isasshe ne ka hada ta yin hatsari ka hana ta yin hatsari ba baka isa ba so da kake nan to ka bi hanyar da ya kamata akwai al'anat wanda ake da bukata driver ya zamanto yana da shi shine anat bin abu cikin nutsuwa bin abu cikin nutsuwa duk abin da za a yi ka nutsu shi yasa daga ciki malamai according to me da ake kiransa aftabul yawmi kura-kuran wuni da kwana wanda dan adam yake aikatawa daga ciki shi ne suna ganin cewa idan kana tuki bai kamata ka rike waya ba sun kawo hatif waya suka ce bai kamata ba domin tana raba hankali kai ko fasinjojinka ba a yadda su rinka surutun da za su dauke ma hankali ba surutun da zai iya shigowa kai kuma kunnenka yana iya satar maganarsu ka tsoma baki watakila a ciki za su ja maka hankali watakila su raba maka tunani raba tunani kuma cikin sakan ko cikin minti komai yana iya faruwa saboda haka ka kiyaye wannan sa'annan daga ciki ka sani cewa amana rayukan drego rayukan fasinja da ka dauko amana idan motar kaya take tukawa kai karan kan karan ka amana ne domin rai ba mallakar dan adam bane an sa masa ne amma ba shi ya mallaki rai ba hatta ransa ubangiji bai yadda wa halar da ita ba shi yasa wata rana wani yazo yana kwana yayin sallah baya bacci sallah fa yake ba tukin mota ba manzo Allah ya ce kai ranka tana da haƙƙi kwanta ka huta rai tana da haƙƙi jikinka yana da haƙƙi dan haka ka kwanta wato ka huta wani lokaci kuma fasinjoji su suke da matsala wani yana son sai ya je Kano a lokaci kara baya bai bisa baka tafiya sai ya rinka ce ma direba kai tafiya mana mun shiga mota da wani dattijo ne ya fi ni shekaru amma sai ce wa direban yake cewa kai gudu mana sai masa baba nawa ya rage maka ne a duniya kace ya zama masa wannan tambaya nace to ai baka san abin da zai faru ba gara ka bari in kaddara ce za ta same mu cikin sauki cewa mun bi Allah amma ba mun keta haƙin Allah ba domin gudun da ya wuce iyaka ba hankali a cikin sa ba hankali a ciki sa'annan na 12 za ku iya cewa wato kai kwadayi direba kada ka sabbaba abin da zai cutar da fasinjan duk wani abu da ka sani wanda zai cutar da fasinjan ka ban sani ba watakila wani an dan yi fakin ko an dan zaya ana abin nan kawai kunna sigarin sai ta zubawa a cikin mota mutane suna jin waki bayan da suka iya kuma ko ana samun wannan ko dan sha taba sa kawai shi yanzu in bai sha taba bai da hankali sai ya sha taba ita ma matsala ce mun yi program akan taba sigari wajen sati guda muna magana akan illolinta inda ita galibi na ga kamar ba a kunna ta a masallaci ko coci ba a kunna ta amma na ga mutane suna kaiwa turaren wuta masallaci ba wata magana wani ya kawo su gari yace ni ban a kunna ta magana ko kuma galibi waɗannan dukkan hattabar da ka sani duk wanda kaga ya fara shanta to in ka bincika ba a gurin bin Allah ya fara shanta ba ko aurin kece redi da holewa da rawa da bin wasu abubuwa anan ya fara gani ba a gurin kirki ne ake samun ta kai hakuri ba da kai nake ba daga cikin haƙƙin fasinja akan direba ya nesanci duk wani abin da zai cutar da direban a da fasinjansa na magana na kayansa na mutuncinsa na haƙoƙinsa na dukiyarsa na kuma akai shi lafiya na adada da masa duk yana da haƙƙi akan wannan direba fasinja yana da haƙƙi akan wannan shi kuma abin da yake kan fasinja dokar da mai mota ya saka ya mata biyayya mana kada ka shiga motar mutum kuma ka ce kai ba za ka bi doka ba a'a dole kai ma ka bi dokar da direba da yadda motar take mai direba yake so kai a'a a zauna a'a ayi wane ne duka waɗannan haƙoƙin nan waɗanda suke da tsakani hukukun ne wanda ake kiran su mushtaraka wato haƙoƙi ne waɗanda sun haɗa wancan da wancan wajibin direba ne a musulunci ya tuka abin hawansa da nizimtar dokokin hanya wannan haka malamai suka rubuta wajibu sa'id fil islam huwa qiyadatul markab bi amanin waltizamin bi qawaninil murur dukkan dokokin hanya ana son sai ka bi dokokin duk abin da aka sa na dokar hanya ya kamata ka bi وتجنب كل ما يؤذي الاخرين في الطريق duk abin da kasan kuma zai cutar da wasu ka ne sance shi domin wasun ku suna saka kai ba tare da lura da me yake zuwa ba watakila kan kwana ma ka sa kai watakila gangara ma ka sa kai hawa ma ka sa kai kai ba ka da wuri da asibiti hanya da cikin kasuwa bakin kasuwa da cikin gari da bayan gari wa duk tukin ka iri ɗaya ne a bayyuwa hanya tana da haƙoƙi kuma kowa yana da haƙƙi an yi ta ne mai tafiyar kawo ma ya biya buƙatarsa mai mota ya biya buƙatarsa mai mashin ya biya buƙatarsa mai keke ya biya buƙatarsa kowa hanya tana biya masa buƙatar zuwa ga buƙatunsa da yake abinda suka zamanto muhimmai akan direba da fasinja shine lizimtar ƙa'ida ma'anar wannan shine yana nuna wajabcin biyayya shine ka girmama doka ka girmama fasinja ka girmama doka ka girmama direba domin kowanne baya iya yiwuwa sai da dan uwansa kai ba za ka iya tafiya kai kaɗai ba dole sai da fasinja fasinja ba zai iya tafiya ba dole sai da direba abu na biyu akan wannan shine al-ifaz ala arwah wal mumtalikat ku kiyaye akan rayuka rayuka a kiyaye rayuka saboda rai wani abu ne na Allah wanda ya saka a jikin dan adam ko tambayar da ake ma annabi cewa ya tsalunaka anin ruh suna tambayar ka akan rai ubangiji ya ce ka gaya musu kulin ruhu min amri rabbi rai al'amari na ne yanzu inda da likita anan misali ka tambaye shi a jikin dan adam ina ne bororon rai yake saboda in ka zo mutuwa a kiyaye wannan bororon karka mutu duk jikin dan adam idan ka zagaya ko ina in ka duba ba inda za a nuna maka a ce wannan shi ne rai babu shi amma kuma kowa ya yarda da shi to wannan abin da Allah ya ce nasa ne likita bai iya gane ina rai yake ba ballanta na yi maintenin ɗinsa sai dai ya ba da maintenin don sabuɓar rai ɗin ya ci gaba Allah ya yi wannan yanzu kai dalilin tukinka ka salwantar da shi ka san kuna da matsala da shi kuma ka salwantar da shi a dalilin tukin ganganci wallahi billahi wani lokacin na tausayin direbobi
da gaske nake ga maka saboda in wani hatsarin ya faru za ka ga kawai waɗanda ma suka tsira cewa suke ganganci ne mun hana shi amma yayi wannan abin nan saboda kawai su siriya na hannunsa ya za ka yi da Ubangiji a lokacin da yake tambayar ka cewa bawa na kaza kai ka salwantar da ransa kuma ta hanyar ganganci ne za ka gaya ma Allah ba za ku yi magana ba a kasan dai za a yi tambayar ka fara babu amsa tun ba mu je ba ba ka da amsa to saboda haka ka kiyaye kawai abin da za ka yi shi ne ka kiyaye dokokin nan ka kiyaye rayuka wannan kenan sannan banda wannan mumtalikat a kiyaye dukiya motocin nan duka dukiya ne wani lokacin idan ta yi hatsari da mutanen ciki da motar duka an rasa su yana faruwa ko to galibin irin wannan hatsarin da za a zo a rasa mutane a rasa mota idan ka bincika ganganci a kai galibin su ina za ka saka kanka a wajen Allah ka dubi sai na Umar yana tawafi yana kallon Ka'aba yace innaki la sharifa wallahi kina da girma innaki la karima kina da daraja da ɗaukaka a gurin Allah amma nafsul mu'min ran mu'mini guda ɗaya ya fi ki girman daraja rai saboda haka direba babban mutum ne amma kuma abin tausayi amma duka yadda za a yi idan ka bi ka'idoji ka bi yadda duk ya kamata to Allah yana karɓan uzurinka Allah ya san yadda kai ya san abin da kai kuma ya san irin kokarin da kai to a kiyaye wannan banda wannan abu na uku shine qiyada bi aqlin wa hadri kai tuki da hankali da tsoro wato da hankali shine kai abin da ya kamata wato hankali zai yadda duk wanda kai masa bayani zai yadda cewa hankali ya yadda da wannan abin shi za suka ce la yazuju lis-sa'id istidamul hatif baya halatta ga direba ya rinka amfani da waya lokacin da yake tuki baya halatta masu rubuta kawai suka ce saboda me tana raba hankali tana raba hankali akwai wani direba kwanan baya ya buga waya sai na ɗauka ni na san shi kuma ina da layinsa ko da muka na ɗaga waya kawai sai fara surutu yana cewa shi baya san irin wannan aikin banza kaza da kaza da kaza da kaza yana ta surutu sai da ya gama nake masa ka san da wa kake magana ne ta wai ya ɗauka waya da matar shi ne don ta ɓata masa rai na ci haba shi yasa na ji kana ta cewa ba ka san wannan aikin banza to ni dai ban ma aikin banza ba ya ce wallahi yanzu malam ina tsakanin wai Port Harcourt ne da ina kuma yana tuka mota fa yake wannan abu ka gaya min wannan hankalinsa ba zai ci wani guba to sai na masa nasiha na ce masa gaskiya ka kashe waya kar ka kira matarka domin yadda ka gaya mu inda matarka ne watakila za ta mayar maka da abin da ya fi wannan zafi kuma daga nan hankalinka zai ji bulbulce daga nan za ka shiga wani abu daban watakila in ba sa abu ba za ka dawo ba komai zai iya faruwa saboda haka dole ya zamanto cewa direba ya yi amfani da hankali kuma ya daina amfani da abubuwan da duk za su janye masa hankali abu na hudu shi ne tajannubul azab as-sarih a nisanci duk wani abun da zai zamanto cewa yana kawo cutarwa a kan hanya ko dai da kanka ka cutar da mutane ka yi sanadiyar wani abu wani lokaci mutum tayarsa za ta fashe sai ya zo ya saka ganye ya saka duwatsu ya daga jet dinsa ya daure kuma in ya tashi ba zai kwashe ganyen ba ba zai kuma kwashe duwatsun ba wannan a gaban mu yayin sanadiyar mutuwar wani. Wani yazo ya saka dutse yayi komai ya gama aikin sa ya daga jar, wani yazo bai ga dutsen ba kawai ya buga, daga nan ya shiga daji ya mutu, ya fadi motar kuma ta kashe shi. Kage yanzu kai ne sabab, ko ka sani ko baka sani ba, in an je lahira sai Allah ya tambaye ka. Dan haka ka ne san ciwon nan duk abin da ya faru akan hanya ka saka ka gama aikin ka, to kafin ka tashi ka kwashe ka bar wa mutane hanyar su lafiya lau. Amma ba zai yi ka bar waɗannan abubuwa ba, domin ka jawo abin da yake na cutar su akan hanya. Shi yasa suka ce la yajuzu lis-sa'il ilhaqul adhab al-akhirin, karka yadda kana direba ka riskar da wani abin da zai cutar da wasu ba kai ba, duk yadda za a yi karka kawo wannan. Wannan kenan. Abu na biyar biyo ya ambace shi shine lafiyar mota. Wannan kuma ina ga babu amfani in sake maimaita shi. Na shida shine at-tahalli bis-sabri wa husnul khuluq, direba ana son yayi ado, yayi ado ba da riga ba, yayi ado da hakuri. Ka ringa hakuri, kada kawai duk abin da ya taso kai ta surutu kai ta ruruga dan tsazuna ji kamar an ce tasha ko tashan abin nan. Tasha ba laifi bane, amma tashanci ne laifi. Ina jin da kun gane magana. Kauye ba laifi bane, kauyanci ne yake da illa ko? Haka wai malamai suke cewa iska ba laifi bane, iskanci ne yake da. Ko ba gane ba. To daga halin tashanci shine abin da ba a so. Ya zamanto baka da kunya, baka da muru'a, baka mutunta kowa, kai wai tsoronka ma ake saboda jafa'in. In ka mutu wace irin shi da kake son ai? Akwai mutanen da su kawai a'a su komai ba za su. Su ba za su bi doka ba, su ba za su zama mutanen kirki ba, su duk mu'amalar da kai da su kawai ba ruwansu. A'a, to direba ya zamanto yana istigdam wato da yana ado da haƙuri wa husnul khuluq. Yace as-sabr war-rifq bil akharin min as-sifat al-muhimma lis-sa'id, shi direba haƙuri da rangwame da kawar da kai akan wasu abubuwa sifofi ne da suke da muhimmanci, ya zamanto direba yana da su, musamman a lokacin da aka samu cinkoso ko gosoro ko wani abu mai kama da haka. Ka samu nutsuwa, ka samu haƙuri, ka rinka bi a hankali. Saboda me? Saboda dole tunda an samu cinkushewar al'amura. To wannan shi ne, ka daina saka kai a inda za ka saka fasinjojinka cikin hatsari, suna da haƙƙin su rayu a bayanka. Abu na bakwai shi ne al-istidadu lil-hawadith, ka rinka amfani da hankalinka saboda abin da zai iya faruwa kana gudu. Wannan shine abu na bakwai. Misali, akwai masu koran mota ba sa da tunanin ko dabba ko wani zai iya hawa kan hanya ko mahaukaci. Hanyoyi ne muke da su, wasu irin hanyoyi ba irin hanyoyi ne na wasu a waje can ba, duk nisan gari za ka ga hanya an mata shinge. Wanda babu yadda za a yi wata dabba ta hauro, babu kuma yadda za a yi wani mahaukaci ya hauro ko wani abu mai kama da haka. Kilomita 100 za ka ga cewa shinge ne ana tafiya ba wani abu. Amma hanyoyinmu a nan ba haka suke ba. Da haka kana cikin gudu mai saniya zai koro, kana cikin gudu a bakin garuruwa ko ka jigo kawai, wai kawai ga darar ka shiga wai ba sa jin horn ne. Kana danna horn ba za ka daga ba fa haka. Ai yadda Najeriya ta take a yanzu, wani baya jin horn din naka ba. Ayi haƙuri da Allah. Kai ya kamata kai ka zamanto kana da haƙuri, saboda wallahi wani baya jin horn din. Duk wannan abin da kake kallo, wannan jin da kake, wani baya ji, saboda yanayi da aka shiga. Eh, Allah ya sauke. Saboda haka kai tunani akan wannan abin da yasa suka kawo maka wannan, suka ce yajibu ala sa'iq tahammulul mas'uliyya, duk abin da ya faru direba ne zai dauki nauyi. Domin shi ake tambaya akan wannan abin. Sannan suka ce banda wannan al-iyadatu fil hudu, a zaman to kana tuki a cikin nutsuwa, a cikin hankali. Sannan na gaba suka ce tajannubul muskirat, wannan shine inda hukumar hana shan kwaya ta shigo a cikin yadda malaman musulunci suke sallo. Dole mai tuka mota kar ya samu maye, kayan maye kan ba nasa bane, domin rayuka ya dauko. Rayukan nan suna da haƙƙi a tsare su, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata rana da ta fi kowace girma a hajjinsa na bankwana, yace inna dima'akum, jininku, wa amwalakum, da dukiyarku, wa irdukum, da mutuncinku, haramun alaikum, haramun ne akan rai, haramun ne kai sanadin fitar ran wani, haramun ne ka zubar da jinin wani, haramun ne ka ci mutuncin wani. Duk waɗannan Annabi sai da yi magana, yace a wani gari ma kuke ne suka ce a Makka, a wani lokaci yace musu lokacin aikin haji, a wata rana yace ranar Arfa, yace to a wani wata, watan abin nan Zulhijja, yace to waɗannan abubuwa harabun ne. Da ya gama sai daga hannu ya kalli sama, yace masahabansa, Allah na isar musu ka shaida. To idan Annabi ya kai wannan shaida wajen Ubangiji, kai yanzu za ka yi gangancin zubar da jinin wani ko fitar da ran wani, ina ganin akwai matsala. Sannan banda wannan suka ce akwai abin nan at-tasdiqul amali, waɗannan abubuwan da ake faɗa ka yi ƙoƙarin ka ɗabbaƙa su a cikin tukinka, ka yi ƙoƙarin ka tsare su, ka yi ƙoƙarin kuma ka kiyaye rayuwar wasu mutane. Misali akwai guraren da in ka zo ya kamata ka bi su a hankali, akwai asibiti, malamai sun kawo wannan, saboda wannan asibiti za ka wasu masu koyon tafiya ne, su ba su lafiya, suwa ne tukinka ya zama dole ka san asibiti yadda za ka wuce ta kofar asibiti. Misalin ka shigo kasuwa, dole ka san cewa akwai mutane. Misali ka shigo ƙauye, dole ka san cewa akwai wasu mutane wanda watakila ba mu saba, wani kawai kana tafiya sai fito da mashin ɗinsa zai hau. Duka ana irin sabon wannan. So kai ne ya kamata ka bi waɗannan ƙa'idoji, haka nan gidaje, kuma ka sani cewa duk abin da ya faru da sannu Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama. So a gurguje ba za mu ci sha biyu ta wuce ba. Ga wasu nasihu. Nasiha ta ɗaya, malamai suka ce kai direba kada ka shuka baƙin ciki a cikin zuciyar wanda yake son ka ya shiga motar ka. Ban sani ba ko ka gane wannan magana. Kada ka saka baƙin ciki, ka shuka masa baƙin ciki a cikin zuciyarsa, alhali yana son ka